sashen Hausa na muryar Amurka ke magana. To masu sauraro, a gafarce mu, yau muna da matsalolin na'ura, amma ku saurari labaran duniya.
To ga kanin labaran duniyan da farko, majalisar mulkin sojin ƙasar Sudan da shugabannin 'yan adawa sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da aka cimma. Jami'a a yankin Kashmir, bangaren da ke ƙarƙashin ikon ƙasar India, sun fara maido da hanyoyin wayan tarho a yankin Himalaya. A can yankin Hong Kong kuma, malaman makaranta ne suka mara baya ga zanga-zangar da ake yi.
To masu sauraro, yau a cikin shirye-shiryen namu za ku ji cewa rundunonin sojojin ruwan ƙasashen yammacin Afirka sun kulla wata yarjejeniyar aiki don kawo ƙarshen sata da safarar gurɓataccen mai da ma sauran miyagun laifuka a ruwan yankunan. Sannan za ku ji cewa duk dai a cikin shirin namu, a jamhuriyar Nijar, shugabannin hukumar zaɓe ta Seni sun gana da shugabannin jam'iyyun siyasar ƙasar game da shirye-shiryen zaɓukan da ake sa ran gudanarwa a shekarar 2020 da shekarar 2021 a ƙasar. Bayan nan kuma, Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Sannan kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Majalisar mulkin soji da shugabannin masu ada zanga-zanga a Sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya mai cike da tarihi, wacce za ta ba da damar rarraba mukamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa a Khartoum, babban birnin ƙasar. Wannan matsaya da aka cimma ta samar da gwamnatin haɗakar da ta haɗa da sojojin ƙasar da kuma fararen hula, wacce za ta tafiyar da ragaman mulkin ƙasar har na tsawon shekaru uku kafin a yi zaɓen da zai miƙa mulki ga farar hula. Gabanin a kai ga cimma wannan matsaya, an kwashe watanni ana zanga-zanga, wacce ta faro tun daga watan Disambar bara kan tsadar farashin man fetur, wacce kuma daga bisani ta jirkice ta koma ta neman tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir soka daga mukaminsa. Hakan ya sa dakarun ƙasar suka hamɓarar da gwamnatinsa a watan Afrilu, amma duk da haka masu zanga-zanga ba su janye boran da suke yi ba, inda suka riƙa kira da a yi sauye-sauye a fannin tsarin mulkin demokuraɗiyyar ƙasar bayan shekaru 30 da al-Bashir ya kwashe yana mulkarsu. A yau Asabar, jami'a a yankin Kashmir a ɓangaren da ke ƙarƙashin ikon ƙasar India sun fara maido da hanyoyin wayar talho a yankin Himalaya. Tun dai a farkon watan nan, yankin na Kashmir a ɓangaren na India ya shiga ruɗani, bayan da hukumomin New Delhi suka tura dubin dubatar dakarunsu yayin da suka katse layukan talho da na wayoyin salula da kuma na yanar gizo, tare da karɓar ikon cin gashin kai da aka ba yankin, wanda mafi aksarin mazaunansa musulmai ne. Jami'an tsaron da suka mame yankin sun zauna cikin shirin kota kwana, yayin da ɗaruruwan mazaunansa suka bazama a kan tituna a birnin Srinagar, suna zanga-zangar adawa da matakin da gwamnatin India ta ɗauka a ƙarshen makon nan. Ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar mai suna Hayat Kenan yake magana cikin harshen Urdu, yana cewa cikin shekaru 72 da suka gabata mun ƙudiri aniyar ganin mun zaɓi makomarmu, saboda haka muna masnana ta cewa a bamu ‘yancinmu. Shi da yankin na Kashmir, ƙasashen India da Pakistan ne suka kasashi zuwa gida biyu, amma duk da haka ƙasashen na ci gaba da ikirarin cewa ɗaukacin yankin mallakinsu ne. India da Pakistan, waɗanda ƙasashe ne da suka mallaki makaman nukiliya, sun sha tafka yaƙi a kan yankin na Kashmir tun bayan da suka samu ‘yancin gashin kai daga Turawan mulkin mallakan Birtaniya a shekarar 1947. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a can yankin Hong Kong kuma, malaman makaranta ne suka bazama a kan tituna a yau Asabar domin nuna goyon bayansu ga masu fafutuka, waɗanda suka kwashe tsawon watanni uku suna zanga-zangar adawa da gwamnati. Malaman sun ce sun ga ya kamata su masu nuna goyon bayansu ga masu zanga-zangar, waɗanda mafi aksarinsu ɗalibai ne. Feng Waiwa shi ne shugaban ƙungiyar malaman yankin na Hong Kong.
They are very concerned about the development of the whole.
Cewa yake malamai ma ƴan ƙasa ne suna kuma cike da damuwa kan abin da ke faruwa. Sannan baya ga haka, muna da wata rawa da zamu taka, wato ta kare ɗalibanmu da matasan mu. Saboda haka malamai a shirye suke su fito su yi magana da yawun matasa. Ita dai zanga-zanga ta Hong Kong ta faro ne da nuna adawa kan wata doka da hukumomin yankin suka kirkiro, wacce za ta bada damar a tura waɗanda ake tuhuma da aikata laifi zuwa China domin a yi musu shari'a. Kuma daga wannan lokaci ta jirkice ta koma zanga-zangan neman ganin an yi sauyi a fannin tsarin demokradiyyar yankin, inda aka yi ta jerin zanga-zanga ƙarshen makonni a yankin na Hong Kong. Yar majalisar wakilai Ilhan Umar ta yi watsi da ikirarin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi, wanda ya ce ita Ilhan ɗin da takwarar aikinta Rashida Tayyib ba su da niyyar ganawa da wasu jami'an Isra'ila gabanin shi Netanyahu ya haramta musu kai ziyara birnin Kudus da kuma yankin da ke yamma da gabar kogin Jordan a mako mai zuwa. A jiya Juma'a, Umar ta wallafa a jadawalin ziyarar da za ta kai Isra'ila a shafinta na Twitter, wanda ya hada da ganawa da wasu Yahudawa da Larabawa 'yan majalisar dokokin kasar da kuma jami'an tsaro. A da an tsara wasu tsoffin dakarun kasar ta Isra'ila za su raka 'yan majalisar, wato 'yan majalisar su biyu, zuwa Hebron, yankin da mamayen da aka kai mai ta kai ga raba birnin gida biyu, inda bangare guda akwai Falasɗinawa da ke karkashin ikon soji, yayin da Yahuda kuma ke ɗaya bangaren. A ranar Alhamis da ta gabata, hukumomin Isra'ila suka bayyana cewa za su hana Ilhan da Rashida Tayyib shiga kasar, domin a ce wasu suna nuna adawa da manufofinta na kasancewa ƙasa mai zaman kanta.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Rundunar sojojin ruwan kasashen yammacin Afirka sun kulla wata yarjejeniyar aiki don kawo ƙarshen sata da safarar gurɓataccen mai da ma sauran miyagun laifuka a ruwan yankunan. Daga Abuja ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina.
Babban hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Ibok Ibas, ke ƙarin haske kan wata yarjejeniyar aiki tare da rundunonin mayakan ruwa shiya ta ɗaya na ƙasashen yammacin Afirka, wato ECOWAS, suka cimma, wanda ke da zumar kawo ƙarshen duk wani nau'in aika-aika da ke zama barazana ga tsaron yankin ta cikin ruwa. Babban hafsan sojojin ruwan Najeriya ya kuma gargaɗi waɗanda ake haɗa baki da su wurin tafka aika-aika. Yana mai cewar suna sane da irin kazar-kazar ɗin waɗannan miyagu, to amma fa su ma sojojin ruwan a shirye suke. Masana tsaron cikin ruwa irin su Abubakar Abdulsalam na yabawa da yarjejeniyar aiki tare na sojojin ruwan ƙasashen yankin ECOWAS ɗin.
Yarjejeniyar zai taimaka, kaga kowace ƙasa tana da iya bangaren da take da iko a kai. Ita kuma ECOWAS da suka shiga yarjejeniyar da su dinnan, akwai wani shashi kuma akan ruwa wanda ba ta bangaren kowace ƙasa. To kaga kenan su ECOWAS ɗin nan su ne suke da ƙarfi a irin wannan bangarori, waɗanda za su yi doka a kai ko kuma su yadda a yi wani abu a wajen. To saboda haka kowace ƙasa idan aka zo aka aikata ta'addanci aka tsallaka na kan ruwa, to ba ta da izini ta bi waɗannan baragudu da suka tsallake su shiga wani ɓangare da ba su da iko a kai. Amma yanzu kasancewa an samu yarjejeniya da ECOWAS, irin waɗannan ɓangarori da ba ta cikin wani ɓangare na wani ƙasa na kan ruwa, ECOWAS ne take da ƙarfi a kansu, wadda kuma yanzu da yardansu a take za a iya ɗaukan mataki na wani waɗansu waɗanda suka aikata ta'addanci suka shiga wannan ɓangare da yake ƙarƙashin ECOWAS, kuma a bi su da izinin ECOWAS ko kuma bisa irin yarjejeniya da aka yi da ECOWAS, a bi su nan take kuma a ci musu kuma da mataki da doka ta yadda aka yi.
Kamar kuma yadda kakakin rundunar sojojin ruwan Najeriya Navy Commodore Suleiman Dahun ke shaida min, irin matakan da suke ɗauka fa daga ɓangaren su na haifar da kyawawan sakamako.
Ban Hafsa da yau ya kawo wani strategy da ake kira choke point. Wato abin da yake faruwa shine a duk wa'annan manyan rivers da suke karewa a cikin Atlantic Ocean tekunmu, mun kawo jirage na musamman da ake kira naval security stations, abinda ake kira houseboats, yanzu muna da guda tara sun toshe duk inda ake fita da wannan mu kuma mun samu rubutu cewa sauki wayannan houseboats din sun lage wannan satan mai da ake yi
yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan yarjejeniya za ta yi musamman wurin samar da tsaro a cikin ruwa a wannan shiya ta yammacin Afrika Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Baku ishara kima wani yayi gida moto zawata tara sannan wani bashi da ahu duka Allah na kaunanku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma Riguna sun kai goma sannan wani bada silifan duka Allah na kaunanku
a gaida Hassan Maina Kaina yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger inda shugabannin hukumar zabe ta Seni suka gana da shugabannin jam'iyyun siyasar kasar game da shirye-shiryen zabukan da ake sa ran gudanarwa a shekarar 2020-2021 a yayin da yan adawa ke ci gaba da kauracewa ayyukan wannan hukuma inda suke yi wa kallon mara cikakken halacci Wakilin muryar Amurka a Yemen Suleiman Munibarma ya aika mana da ƙarin bayani.
A yayin da yake yi wa wakilan jami'in siyasa bayani a dangane da tsare-tsaren babban zaben kasar ta Niger, shugaban hukumar zabe ta Seni mai shari'a Isaka Sunna ya sanar cewa komai ya kankama game da batun rajistar sunayen mutanen da suka cancanci kada ƙuri'a. Saboda haka za a soma wannan aiki daga ranar 1 ga watan Oktoba da ke tafe. Malam Nafi'u Wada shine kakakin wannan hukuma.
A girgan bane irin wancan wanda ake bin gidaje ana rubuta mutane wannan gurare ne mutanen mu za su zamana mutane ne za su zo a rubuta su kuma ba irin wancan bane wanda duka hwadin kasa gaba ɗaya ake fara a'a shi wannan na farko inda za a fara shi jihar Agadez jihar Tawa jihar Dosso da jihar Talabiri anan mutanen mu za su tahi shi kwana 90 suna rajistar in mutane wayannan ma'aikatan su ne hallo za su tahi zone na biyu wanda ya kumshi Difa da Magaran Maradi da Yemi kuma hada ketare diaspora hallo su wannan kwanuka kana a gaba daya a jumulla za mu samu girgam gaba daya wanda zai bari a hudda kart katin zabe kuma a ba mutane wanda za su je su zabe
sabanin yadda ta bayyana a can baya hukumar zaben ta sanar cewa a ranar 1 ga watan Nuwamban 2020 ne za a gudanar da zaben kansiloli sannan zaben ƴan majalisar dokoki hade da zagaye na farko na zaben shugaban kasa a ranar 27 ga watan Disamba 2020 kafin a cike da zagaye na biyu na shugaban kasa a ranar 21 ga watan Fabrairu 2021 to koya ƴan siyasa ke cewa game da bayanan na hukumar Seni Malam Abubakar Sabo shine sakataren kula da harkokin zabe a jam'iyyar PNDS tarayya.
Alhamdulillah tunda ya ce za a aza abinda ake ce ma CA Commission Administrative ya ce ana aza su insha Allah 1 September kafin a fara aron lama. Kenan kowace jaha kowace gunduma in an riga aza waɗannan sai akin suna iya in ƙin sini sun ka zo su faɗa musu ga da ya kamata a yi in suna son su cika aikin su.
Sai dai rashin halartar 'yan adawa a al'amuran tsare-tsaren waɗannan zaɓuɓɓuka ya fara damun wasu 'yan siyasa in ji Sumana Muhammadu wani kusa a jam'iyyar PJD haƙiƙa.
Da Niger tun da demokrasiya ya zo tun da ana zaɓe ta demokrasiya ana yi ta ne bisa kan code consensual ake yin ta kamar mutane sai su zamana a yi magana. A shirya a tai to wanga kod kun gani ɗan adawa suna magana wanga Seni inda aka girka amma mutane ba su gaida da shi ba shi ya samu muke so a koma baya a gyara a tai zabe wanda ɗan ƙasa duka sun gaida da shi babu matsala wanda ya Allah ya bashi nasara ya ci ɗan ƙasar Niger ne kuma ɗan ƙasar Niger muna kama mai yayi aiki
miliyar ko kuma biliyan 87 da ƴanka na sefa ne ake bukata gwamnatin Niger da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa su bayar domin gudanar da harkokin da suka shafi tsare-tsare da tafiyar da waɗannan zaɓuɓɓuka Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Aida Suleiman Mini Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan ya ce karfe 11:15 na safe ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji babi na biyu na ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama da ke son jin tarihin sabon ministan sadarwar Najeriya Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantani. To idan su Dauda Hudu da Musa Yusuf da dai sauran masu sauraron mu da daman gaske da ke son jin tarihin sabon ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Fantamuna saurare, ga ci gaban ansoshinku daga bakin shi kansa wanda zai dora daga inda wani babban jami'in Saudiya a yunkurin ganin sun shawo kansa don ya amince ya je wata shahararriyar jami'ar Saudiya ya karantar, ya yi masa wata magana mai nauyi kamar haka.
A ce mutanen garin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna neman taimako na, ba zan zo nayi ba, sai jiki na yi sanyi, sai ce masa maganar ka ta kashe mun jiki, amma dai tunda ina da na gaba zan je ni nayi magana su, amma zan yi kokarin gamsar da su su amince da alherin da ke cikin tafiyata. Nazo bayan nazo na kammala fiji da dawo na aiki shekara 1 da kusan da rabi ina karantarwa a jami'a ta tarayya dake Bauchi, amma su daga Madina suna ta mun email, mun yi exchanging email da su, ba zai gaza wannan tsakani kamar sau 10 ba suna jira na, har aka yi semester farko ana jira na, aka ban course ban zo ba ne karbai kammala aka shiga second semester, abu dai citira addu'in na ce musu to ga nan ina da ce bil hakika dukkan kauna da za a nuna mutum a karrama masa jami'ar musulunci ta Madinan nan sun nuna mini, don idan kace a tarihi a nuna maka dan Najeriya dake da passport din Najeriya da aka dauke shi a matsayin malami ba wai ya je dalibi a bashi course ya karantar ba, wannan wannan ko ina ana wannan kaje kana feje a ce dan rike course, amma ka kai malami ka kai assistant professor ko associate professor ko professor a dauki dan Najeriya a ce zo ka karantar, zai wahala ka samu wani mutum da aka masa wannan gata din, yana da matukar wahala. Ni dai abin da vice chancellor jami'ar ce ba su taba yi wa dan Najeriya abin da suka min na karramawa ba. Allah yake yin ababuwa nasa, na dauki wannan a matsayin wani abu ne da Allah ya jarrabe ni, Allah ya sa na ci wannan jarrabawa da. Na'am.
Yawancin masu sauraron ka yanda kake bayani, kake yi masa mali misali da abin da yake kusa da shi. Shin wannan koyon sa kai ne ko kuma dai kyauta ne daga Allah Ubangiji?
Wato Malam Abdulhab, gaskiya yadda mutane suke gamsuwa da bayanan wannan lokacin na kwanta har kuka ina yi, saboda irin sakonni da nake samu ta waya ne, a buga ta text message ne, ta wasiƙa a rubuce ne, daga jihohi da yawa inda suke da musulmai da yawa masu jin Hausa, wato irin abubuwan da nake samu ne da suke appreciate, wallahi lokaci har kuka yana sa ni, sai dai kawai mu roki Allah, Allah ya sa mu tijin raba wanda yake mana. Gaskiyar magana ba zan yi sai maka ga inda na koya ba, da yawa sukan yaba in an ce to ni ina na zauna na koya, na san dai ina malamin makaranta kuma mutun yayi courses na education, to ko wurin da naje din lokacin da nake course na karantarwa a UK din, gaskiya da na shiga course din na certificate akan karantar ni ne na daya a Turai din, ni representation ana ba wa dalibai yan uwanka kowa yi scoring din ka, to wanda suke wurin dalibai kowa zai scoring kuma malamai za su yi, duka taron kowa A bani, duka dalibai da muke competition da su wanda su ma za su yi na scoring kowa ya ce A na ci, waɗanda suke shugaban da suka ce kowa A na ci, so wanda suke assessment dai na mutum 43 tsakanin daliban ajin da malama, amma babu wanda ya ban ba A ba, saboda me, saboda presentation din da nayi a wurin kowa sai ba shi sha'awa, ina yi tukunna da malaman daliban kowa tafi yake tunda taro ne na in boko. To wasu ababe kai abinda Annabi ya faɗa yace inna minal bayani lasihira, a cikin bayani akwai sihiri, wani hakku Allah zai maka baiwa kai bayanin a fahimta, ka bada misalin a gane, saboda dama nakan zauna zan yi wa'azin ban shirya ba, kawai a wurin zan zauna sai in tuna me zan faɗa, ba sai ma ka shirya lokaci kai tunanin ba, to wasu lokaci baka ba samun time da zaka yi shirya, amma in ka zo saboda muwafaka ta Allah subhanahu wataala, ba wayanka ko iyawa ko kafi kowa ba, sai Allah ya tallafa maka ya taimaka maka sai baka dace an ka faɗa sai a fahimce ka. Bil hakika wannan shine na farko. Na biyu, kuma mutum ba zai inkari ba, zama gaban datta yana koya maka magana, ababe da dama mutum ya shiga gaban datta kana jin irin maganganun su, lafazin su, kalmomin da ake zaba, to duk wanda ya karatu a gaban dattawa gaskiya yana tasiri a wurin sa wajen kalmomin da yake zabawa idan isar da sako. Kamar misali ka ce ikhtilaf da sabanin malamai da ake fara yanzu, in ka je gaban dattawa sai a ce maka malamai sun kara wa juna, ni ba za a ce sabani ba, sai a dauki kalma ta mutunta mai, ko a ce sabani sai a ce karin ilimi ne suka yi wa juna, kai kana karanta ina kan fara kai fahimtan ka daban na daban, a cikin bayanan ka zan ji ilimi, ana wa zaka ji ilimi, to za ka ga akwai kalmomi da in ka zauna gaban dattawa sai ga irin da ake aiki da su a karantar ya saba da irin na yanzu, na yanzu ne sai a ce malamai sun saba da juna, a wannan kamar ai kuskure yayi, yawanci ba za ka ji a da ana aiki da irin waɗannan words din ba, kalmomin za ka ga ana avoided, sai gan ana maganar maganganun malamai magabata su habbai tabi'an itiba'u tabi'in su Imam Malik, Shafi, Abu Hanifa, Imam Ahmad, Allah ya gafara, sai ga ana ce a sun ƙara juna ilimi, a sun yi kaza, sai ga kalmomi ne na mutuntawa, sai ka tashi kana ganin girman su. To gaskiya da magaban da tawa ya taimaka. Na uku kuma yau da gobe ina karantarwa bisa ga tambayar da kai ɗazu, kusan tun sama da shekara 22 mutum yana karantar da addini. Na fara buɗe majalisi na farko a kofar gidan mahaifina a cikin anguwar Fantami, da majalisin daga bayan asuba ake karatu har 10 na safe. Duk anguwannin Gombe daga ko ina za a taso a zo a zauna a yi karatu a wurin. Rana ɗaya za a yi takardu 6 guda 7 za a yi karatu tun daga karfe 6 na safe har karfe 10 awa 4 ana karatu, a yi littafin na aji a yi wannan. To yau da gobe idan kana yi ana samun experience. Na hudu ka je kasashe da dama ka koyi presentation skills. Ya yake presentation, ya kake capturing attention na audience ɗinka, idan ka zo ka tsaya ya kake yi, ba za ka zauna haka yi shiru ba, dole ka rika motsi. Wanda yake presentation yake movement yafi wanda baya yi. In mutane ya zama kisa ya zama boring sun gaji, sai kai cracking joke, sai ga wanda ke bacci ma ya farka. So duka waɗannan presentation skills din dole sai ka learning din su. To alhamdulillah na yi learning kuma na jami'ar musulunci daga cikin course da nake karantar da su Larabawan akan abin da yake da alaka da ainihin presentation skills din, su ne abin da suke kira maharat na ardil muhadara, technical presentation, wa abubuwa da dama da suka shafi waɗannan ababe duka na karantar da su tsakani da Allah. So wannan abubuwa su ne abubuwan da zan tara, amma dai na farko sai dai mutum ya yi Allah godiya cewa muwafaka ce daga gare shi.
Alhamdulillah.
Wallahu alam.
Ko da yake larabci a wajenka kamar ruwa ne.
Allah sarki.
To ya in kaga kai gashi bakin fata dan Najeriya kuma kana cikin wa'annan wanda yake harshen su ne ma larabci, yi ana gobayya da kai.
Gaskiya ina godewa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima din, ba kullun ina magaran ababin godiya ne wa, amma bi ni'imati rabbika fahaddith ba ababin dagawa ba. Akwai professor da Balarabe ne muna faculty da shi, professor Elias dan Algeria ne, amma sai turin sai ce mun wallahi malal larabcin ka yafi na inganci, ina roƙon Allah, Allah ya sa na iya larabci irin ka. Kuma akwai saddin na sakataren din din mu na faculty, kullun sai ce mun mu Laraba ne anan, sai nuna shi nuna ƴan uwansa su Laraba, sai ce malam dukkanin wurin da kake gani mu Laraba ne amma larabcin ka yafi na inganci, mu muna fake ne amiya ne amma kai kana arabiya fosa standard arabic. Ke sai suka shiga wani sabon larabci sai ya zo tambayan sai ya ce me ake nufi da kaza, menene ni misali ɗaya da zan ba dab da nan dawo shine suna ta rikici akan kalmar miji da mace a larabci. Da zan sanya musu kalmar zaujin namiji da mace duka a larabci ɗaya ne, na ba su misali cewa qur'ani bai ce zaujatin mace zaujin namiji zaujin mace, na kawo misalin wa aslahna lahu zauja, na kawo misalan uskun anta wa zaujuka, ba a ce wa zaujatuka ba. A wurin na wayar sai ya ce mun to kaga waɗannan malam misalin mu na Laraban ba za mu iya yi ba. To akwai mutuntawa gaskiya, suna mutunta mun iyaka malam Abdulhaq.
To idan muka dawo Najeriya sauran malamai to yaya dangantakanka da su?
To alhamdulillah dangantakata da su tana da kyau, kuma na gode wa Allah waɗanda suka riga mu fara da'awa da karantar da addini, ko da a yanzu Allah ya jarabe mu da ana jin sunan mu fiye da nasu, mun ɗauka yayin mu ne kuma iyayen mu ne. Na ɗaya. Na biyu, ba mu ɗauka cewa aikin da suke da namu daban-daban ba ne, aiki ne suke yi musu yawa ko girma ya kama su, a matsayinmu na 'ya'yansu ko ƙannansu muka zo muke yi. To bil haƙiƙa ba abin da ke tsakaninmu da su shine za mu ba su girmansu na iyayenmu malamai, ko da mutum muna da sabanin fahimta da shi, ko da ku ba aƙida ɗaya ake bai da aka masa da su za mu je masa ta'aziyya. Saboda haka muka fahimci magabatanmu suke aikata irin Imam Ahmad rahimahullah ya je gidan Al-Ma'mun ya yi ta'aziyya. To wannan shi yasa za mu kyautata mu'amala, in suka yi hatsari za mu musu jaje abin farin ciki, za mu taya su murna. Waɗanda suka girme mu ne suke gaba da mu, suka riga mu fara ko taro muka je na malamai, muna ba su matsayin su. To ne tace alakar da take tsakani na da su insha Allah ta'ala, kuma ban san wani abu wanda ba wannan ba.
To ko malamai yanzu ana samun rashin fahimta, har kai ga wasu gwamnatoci suna cewa za su takaita masu yin wa'azi.
Gaskiya malam, asali abin abu ne mai kyau, amma bana zaton hukumomin za su iya saboda matsalar siyasa. Sai a dauko matsala mai kyau sai a shigo da siyasa, sai a ce malam wani iya tare da gwamnati a bashi, wani kuma bai tare da gwamnati sai a cutar da shi. To malam shi yasa abubuwa da yawa suke lalacewa. Amma inda za a duba cancanta na hakika, a hana masu wa'azi wanda ba su dace ba. Gaskiya na goyi baya, ni ma na cancanci abin jarabawa. Ya dace a yi da cancanta, ba wai wasu za a yi ba, ni ma amini. Shekara 7 da ya wuce a garin nan na taɓa faɗa, ana tafsirin ya zama kawai yayi ne. Wani ma idan ka je sai ka ji a faraitu mun narar lati turun, wai turun din turawa ne, ko wa makaru makaran kubbara, wai sai suka makara mai girma, wai makaru din wai makara ne. To irin waɗannan Qur'ani maraya yake zama, musamman a watan Ramadana bai da gata. A lokacin na ja hankali na ce iskud ya zama, ko da ba hukuma bai zama, akwai wani coalition, haɗin gwiwa na malamai, a fitar da wani tsari su da tawon malamai waɗanda suka da experience, a jarraba wanda za su.
To sai a kasance da mu a shirinmu na makon gobe don jin kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshi kan tarihin sabon ministan sadarwar Najeriya, Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami daga bakinsa. Yanzu a madadin wakilinmu a Bauchi Abdulluhan Muhammad da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Inusa S. Tahir Katsina da Hassan Dogon Faci Batsari, inda suka ce muna kira ga shugabannin ƙasarmu Najeriya da su ji tsoron Allah akan abin da ke faruwa musamman a jihar Katsina na hare-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane da satar shanu, musamman a ƙananan hukumomin Batsari, Safana, Dan Musa da dai sauransu, domin mutanen da suka fito daga waɗannan yanki suna cikin mawuya cin hali na gaba kura baya sayaki. Ya kamata shugabanninmu ku tuna cewa amana ce Allah ya baku kuma zai tambaye ku a ranar kiyama. Sai daga Isa Lawar Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya, inda ya ce salam VOA Hausa, shirin hukumar EFCC na binciken miliyoyin naira da aka ware domin gyaran wutar lantarki a lokacin gwamnatin Obasanjo, a gaskiya wannan mataki ya dace matuƙa, domin in ba kira me zai ci gawayi. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce a yayin da zaben ƙananan hukumomi ke ƙara kawo jiki a nan jihar mu ta Neja, muna fata Allah ya sa a yi lafiya a kammala lafiya, da fatan kuma gwamnatin jihar tamu za ta kyale mu mu zabi 'yan takarar da muke so ba tare da an yi mana ƙarfa-ƙarfa ba kamar yadda aka yi mana a zaben ƙananan hukumomi da ya gudana a jihar tamu a shekarar 2016, wanda kuma hakan tamkar yiwa demokradiya fyaɗe ne. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aliyu Usman Takalafiya da Hamza Galadima da Sani Mai Lange-Lange da Malam Umaru Kamba Yawuri, inda suka ce don Allah ku isar mana da saƙon ta'aziyyarmu zuwa ga iyalan mai girma Alhaji Abdulrahman Dan Madamin Daura, wanda ya riga mu gidan gaskiya. Muna roƙon Allah da ya gafarta masa, ya sa mutuwa ce hutu a gare shi tare da ragowar 'yan uwa musulmi baki ɗaya. To Allah ya ji ƙanshi da rahama. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma a taƙaice.
Majalisar Mulkin Soji da shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya mai cike da tarihi wacce za ta ba da damar raba makamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa a Khartoum, babban birnin ƙasar. Wannan matsaya da aka cimma ta samar da gwamnatin haɗakar da ta haɗa da sojojin ƙasar da kuma fararen hula, wacce za ta tafiyar da ragaman mulkin ƙasar har na tsawon shekaru uku kafin a yi zaben da zai miƙa mulki ga fararen hula. Gabanin a kai ga cimma wannan matsaya an kwashe watanni ana zanga-zanga, wacce ta faro tun daga watan Disambar bara kan tsadar farashin man fetur, wacce kuma daga bisani ta jirkice ta koma ta neman tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir ya sauka daga mukaminsa. A yau Asabar, jami'ai a yankin Kashmir a bangaren da ke ƙarƙashin ikon ƙasar India sun fara maido da hanyoyin wayar talho a yankin Himalaya. Tunda a farkon watan nan yankin na Kashmir a bangaren na India ya shiga rudani bayan da hukumomin New Delhi suka tura dubin dubatar dakarunsu yayin da suka katse layukan talho da na wayoyin salula.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Voitech Zanga-Zanga. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
24 heures sur 24, VOA.